Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Litini 11 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yana kira ga shugabannin Sudan ta Kudu su taka magoya bayan su waɗanda suke dauke da makamai birki. Tun bayan da wasu jami'an 'yan sanda biyu farar fata a nan Amurka suka harbe wasu bukar fata biyu har lahira makon jiya ake ta zanga-zanga a fadin kasar. Wata cibiyar bincike mai zaman kanta Ingila ta ce kungiyar ISIS tana ƙara hasarar yankunan da a da suke karkashin ikonta a kasashen Iraki da kuma Siriya.
To kan labaran kenan. Da gaske ne wai 'yan tsagerar Niger Delta har sun kama wasu sassan yankin?
Magana ce da ba su tushe ko kada sojojinmu suna can suna ta ainihin farmaki a wannan wuraren.
To dan me yasa ranar la'akari da adadin al'ummun duniya ta bana tafi mai da hankali kan yaya mata?
An kebe ne saboda ya zamanto cewa an yi nazari an yi la'akari da irin kalubale da su mata ke fuskanta musamman matasa 'yan shekara 10 zuwa shekara 24.
Za kuma a ji cewa an shiga takaddama kan salon 'yan fafutukar maido da 'yan matan Chibok na Birnbach a Wagels. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafi da shirin ciki da gaskiya, inda yau za a ji alkawarin kai ɗauki ma yarinyar da aka yi wa ciki. Sannan sai kuma wata ƙurar da ke tashi sanadiyar fargabar yunkurin cafanar da kamfanin man Najeriya NNPC ba bisa ƙa'ida ba, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yana kira ga shugabannin kasar Sudan ta Kudu da yaƙi ya daidaita su taka magoya bayan su waɗanda suke ɗauke da makamai birki. Daga nan kwamitin ya gargaɗin cewa ci gaba da kaiwa fararen hula hari da cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya na iya zama laifuffukan yaƙi. Jakadan Japan Koro Beso, wanda shine shugaban kwamitin sulhu na karɓa mai wakilai 15, ya yi magana a madadin kwamitin a birnin New York jiya Lahadi bayan da kwamitin ya yi wani zaman gaggawa dangane da rikicin da yake gudana a Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu. Ya kira hali da ake ciki a ƙasar a zaman na gaggawa. Ya ce an kashe aƙalla sojan ƙasar China ɗaya wanda yake aikin kiyaye zaman lafiya, a kuma jikkata sojojin Rwanda masu yawa a wannan arangama. Zuwa yanzu babu kiyasin waɗanda suka jikkata har zuwa daren jiya Lahadi, kuma har yanzu babu tabbas ko dakarun da suke biyayya ga shugaba Salva Kiir da masu biyayya ga mataimakinsa na farko wato Riek Machar za su mutunta kiran da kwamitin sulhun ya yi. Wani gidan rediyo a Juba ya ba da rahoton mutane kusan 176 ne aka kashe, yayin da wani kakakin Machar ya ce akalla mutum 150 ne aka kashe, waɗansu da dama kuma suka jikkata. Duka shugabannin biyu sun ba da sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar Asabar, suna kira ga jama'a su kai zuciya nesa, amma hakan bai cimma komi ba.
Tun bayan da wasu jami'an 'yan sanda biyu farar fata suka harbe wasu bakar fata biyu har lahira a makon jiya, ake ta zanga-zanga a wurare daban-daban a faɗin Amurka. An kama masu zanga-zanga da dama. Lamarin ya fi tsanani a birnin Baton Rouge, Louisiana, inda aka kama Darry McKisson, wani fitacce a ƙungiyar masu gwagwarmayar ganin an kawo sauyi a hukumomin 'yan sanda a Amurka, ƙungiyar da aka fi sani da sunan Black Lives Matter da Turanci. Batun kashe baƙaƙen fatar biyu ne ake zargin ya janyo kwantar ɓaunar da ta kai ga kisan 'yan sanda biyar a birnin Dallas na jihar Texas da jikkata wasu bakwai. Baturen 'yan sandan birnin David Brown ya gaya wa tashar talabijin ta CNN jiya Lahadi cewa lamarin da ma ya fi haka muni in ba don Allah ya kiyaye ba. Shugaban 'yan sandan ya ce maharin Micah Javier Johnson, ɗan shekaru 25 da haihuwa, ya gaya wa jami'an 'yan sanda masu shiga tsakani cewa yana sanya kashe farar fata musamman ma jami'an 'yan sanda. Jami'an tsaro sun gano kayan har haɗaba mabamai da kundin haɗaba mabamai a gidan jinsin ranar Juma'a lokacin da suka gudanar da bincike. Shugaban 'yan sandan Brown ya ce kayan haɗaba mabaman suna da yawan da za su haddasa mummunar illa a duk faɗin birnin da ma arewacin Texas baki ɗaya. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Amurkawa su mutunta juna 'yan kwanaki bayan da 'yan sanda suka harbe wasu bakar fata biyu har lahira da kuma harin kwantan ɓaunar da ya halaka 'yan sanda biyar a birnin Dallas. Shugaba Obama, wanda yake ziyara a Turai bayan ya halarci babban taron ƙungiyar tsaro ta NATO, zai katse ziyararsa da kwana ɗaya. Ana sa ran ya dawo Washington jiya Lahadi domin ya kai ziyara birnin Dallas cikin 'yan kwanaki masu zuwa.
Wata cibiyar bincike mai zaman kanta a Ingila da ake kira IHS ta ce ƙungiyar ISIS tana ƙara hasarar yankunan da a da suke ƙarƙashin ikonta a ƙasashen Iraki da kuma Siriya, kamar yadda cibiyar ta yi bayani jiya Lahadi. Cibiyar IHS ta ce ISIS ta rasa kashi 12 cikin 100 na yankuna da take iko da su a watanni 6 na farko na wannan shekara, ƙari kan kashi 14 da aka kwace daga hannunta a bara. Baki dai cibiyar ta ce ISIS ta rasa murabba'in kilomita 68,300 na ƙasa da ke a ƙasashen biyu a bara. Ƙungiyar ta yi wannan rashin ne sakamakon matsin lamba daga dakarun Siriya da suke samun taimako daga jiragen yakin Rasha da kuma mayakan sa-kai na Kurdawa waɗanda Amurka take ɗaurewa gindi. A Iraki kuma sojojin ƙasar waɗanda Amurka take taimakawa da jiragen yaƙi suka sa ƙasar, wato ƙungiyar ta ISIS, ta rasa biranen Ramadi da Faluja, duk da cewa har yanzu ƙungiyar tana ci gaba da riƙe babban birnin Mosul. Amma duk da haka, ISIS ta ƙaddamar da munanan hare-hare da bama-bamai a Bagadaza da birnin Paris da Brussels, haka nan kuma ta tunzura wasu kai hare-hare a wasu sassan Turai da kuma Amurka.
To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da dangantakar da ke akwai tsakanin Amurka da Andalusia ko Spain a zaman dankon zumunci mai ƙarko da ya kunshi tattalin arziki da tsaro tsakaninsu. Daga nan ya yi gargaɗin cewa ƙasashen biyu su kasance ko su rungumi aƙidar damawa da kowa duniya da ke ta ƙara dunƙulewa wuri guda. Idan ƙasashe suka keɓe kansu ba a damawa da su cikin harkokin duniya, hakan na iya janyo rarrabuwar kawuna a duk faɗin duniya, wanda hakan zai iya janyo tashe-tashen hankula da kwararar 'yan gudun hijira, wanda zai ƙirƙiro mafaka ga 'yan ta'adda. Shugaban ya bayyana haka ne jiya Lahadi bayan da ya gana da Firaministan ƙasar na wucin gadi Mariano Rajoy a birnin Madrid. Ganawar da shugaban Amurka ya yi da Rajoy ta zo ne a lokacin da Andalusia ko Spain take fama da tulin wato matsaloli da rashin ayyukan yi da dai sauransu. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kafin mu je ga batun ranar la'akari da yawan al'ummomin duniya, bari mu fara da batun tsaro. Ganin yadda wasu majiyoyi a Najeriya, ciki har da jaridar nan ta Disney, ke cewa 'yan tsigirin Niger Delta sun kama wasu ƙananan hukumomi a yankin. Wakilinmu a Abuja, Hassan Maina Kaina, ya tuntuɓi hukumomin da abin ya shafa, musamman ma ganin jaridar ta Disney.
Ta makara da cewa tsagerin ne ke tafiyar da al'amuran mulki, inda ta ce shugabannin ƙananan hukumomin guda biyu da kansilolinsu baki ɗaya tuni sun tsere zuwa Kalaba fadar gwamnatin jihar. Na tuntuɓi hedikwatar tsaron Najeriya, ko me za ta ce akan haka? General Rabi Abubakar shi ne kakakin hedikwatar tsaron Najeriya.
Wani abu ne wanda sai sun kawo rudani, kuma jiya na yi magana da shi General Officer Commanding ɗin Division na 82 a Enugu, kuma ya tabbatar mana cewa wani labari magana cewa da ba su tushe ko kaɗan. Sojojinmu suna can suna ta ainihin farmaki a wannan wuraren, kuma sannan muna ƙara ga jama'ar Najeriya baki ɗaya, jami'an tsaro, za su abin da za su tabbatar cewa musa da karfin za su wannan tabbatar cewa Najeriya kasa ce daya.
Duk dai da rundunar sojin kasar na musanta mamaye kana hukumin guda biyu, amma abu ne sananne cewa jihar Cross Rivers na fama da aika-aikar yan tsagero, inda koda yan kwanakin nan ma sai da gwamnatin jihar Farfesa Ben Ayade ya roki shugaban kasa da ya fadada sintirin soji na Operation Delta Safe ya zuwa jihar tasa. Kuwa kan bayan nufin cewa yan tsagerin na rawar gaban hantsi kenan a jihar ba?
Bai dole ne da aka kawo koron nan abin da na soja a nan a Delta ko kuma a Bayelsa, ba wai kawai za su a Bayelsa bane ba, a'a sun na da ikon duk karnai da Delta suke da ainihin iko su tabbatar cewa akwai kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan yankin baki daya.
General Rabi Abubakar Aliko Yan Rashid Harun tsohon Hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya da ya dauki shekaru yana aiki a tsibirin na Bakassi.
Kwanakin bayan da ka manta ba ai sun je gidan gwamnatin jaha na Cross Rivers har suka mamaye wurin, kuma gwamnati ya kamata ta fito ta san menene ya kamata a yi. To shin me gwamnatin tarayya da ta akan wannan abin nan? Idan gwamnati ba ta yi wani abu akan wannan abin nan ba, za su dawo wato kadangaren bakin tulu ne.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka ne marigayi ɗan maraya. To kuma a gaida Hassan, kamar yadda aka ji yau ce zagayowar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya, kuma taken bana shine kyautata makomar ‘ya’ya mata. Ganin wannan taken ya biyo bayan daniyar da ake zargin ana masu na tuntuɓi wani lauya kuma mai fashin baki kan zamantakewa da ke jami'ar Harvard da ta Boston a nan Amurka, Dr. Aminu Gamawa, don yi mana ƙarin haske kan wannan ranar sai ya ce.
To a gaskiya wannan rana ce da take da mahimmanci sosai sosai. Idan aka yi maganar mace, ko ma ba uwa ba ce, to za ka ga ‘ya ce ko ƙanwa ko ‘yar uwa ko abokiya. Kuma idan ka duba yawan mutanen da suke duniya a yau sun kai kusan sama da mutum miliyan 700, wato biliyan 700 kenan. A cikinsu kusan biliyan 2, wato miliyan 200,000 gaba ɗayansu ‘yan ƙasar tsakanin shekara 10 zuwa shekara 24 ne, kuma kusan rabinsu mata ne. Yawancinsu kuma kamar 9 a cikin 10 suna ƙasashe da suke ci gaba ne, ba ƙasashen da suka ci gaba ba. Ma'ana akwai ƙalubale da dama da suke fuskantar mata. In ka duba kamar a gida, da yawa ba a cika ba wa mata ‘yancinsu da ya dace ba, sai ka ga an fifita ‘ya’ya maza a wajen sawa a makaranta. Idan suka je makarantar sai ka ga tsarin karatun da ake yi, sai ka ga makarantun mata ba a cika kula da shi ba. Sai ka ga sau da dama kafin su kammala karatun sai a cire su, sai a aurar da su suna da ƙananan shekaru, ba su ma mallaki hankalin kansu ba. Kuma in suka je gidan miji sau da dama a ce ka ga ba a ba su haƙƙinsu da ya dace, sai ka ga an sun haihu ko sun yi ciki an musu wulaƙanci an kore su, hakan nan ɗin sai ya sa rayuwarsu cikin wani halin da ba shi kenan mawuyaci. Idan ma har sun wuce wannan mataki sun yi karatun, sai ka ga a wajen samun aiki sau da dama ana nuna wa mata bambanci. To wannan an keɓe ne saboda ya zamanto cewa an yi nazari an yi la'akari da irin ƙalubale da su mata ke fuskanta, musamman matasa ‘yan shekara 10 zuwa shekara 24, a ga ta yaya za a ƙarfafa su, ta yaya za a ɗauki abubuwan da suka shafe su da mahimmanci.
To akwai masu ganin cewa idan aka ci gaba da wannan batu na tayar da komatsar mata, ba a aje mizanin da za a tsaya a kai ba, za a kai ga inda ma shugabanci zai kasance daidai wa daida tsakanin mata da maza, ta yadda za a samu rudani alhalin a cewar su halitta ma ta nuna cewa mace tana da iyaka.
Da mace da namiji duka ‘yan Adam ne, kuma Allah ne ya halicce su, kowa ya bashi irin nasa haƙƙi da irin nasa ‘yanci. Bambanci a wajen halitta, wani an yi shi zai iya haihuwa, wato mace kenan, wani an yi shi ba zai iya haihuwa ba.
To za a ji ƙarshen wannan fashin bakin na Dr. Gamawa a shirinmu na hantsi. To yayin da ake ware yau don mai da hankali kan makomar ‘ya’ya mata, an shiga takaddama kan salon kungiyar fafutukar maido da ‘ya’ya mata da aka sace a garin Chibok, inda wato a yayin da kungiyar ke ganin himmar da ake bayarwa wajen nemo ‘yan matan bata wadata ba, wasu kuma su gani suke batun, wato gani suke dambun nema da yawa. Nasir Adamu Ilkaya, gare ka.
Ɗaya daga dattawan Arewa maso gabashin Najeriya da Alhaji Musa Yola na nuna damuwa ga yadda 'yan gwagwarmaya ke tafiyar da kamfen ɗin nasu.
In gaskiya ne ba sai su zo a yi sojan su yi masa leading su ma su shiga samu izan ba. Ni na idan lokacin da su soma abin don gwamnatin can da aka sashi yaran suka ce ƙarya ba a yi satan ba. Komai na fiya yana da ka'ida inda yaran nan suke zaune dole ne su zauna sai lokacin da Allah ya yarda su fita. Abin da ya kamata mu koma mu ƙasƙantar da kanmu mu tuba da laifukan da muke yi aka ɗora mana wasu jarrabawobin da muke ciki. Billahi da zila ila illa wa inda suke nan in ba Allah ne ta kaita. Zamansu su fito ba za su iya fitowa ba.
Shima Adobu ne yadi da aka kashe ɗaya daga ƴaƴansa akasin Boko Haram a Guji ba ya ce ya dace ƴan gwagwarmayar su canza akala.
IDP da suke Yobe State kadai wani ba zai yadda ba a 17 local gamman gurare daban-daban ya fi ma kusan mutanen garin yawa. A dinga zuwa ana ta ganin shugaban ƙasa akan maganar Birnin Bank of Gesga kuma Birnin Bank of Life yana nan ana ta mutuwa. Inda Buhari ya san inda yaran suke aida tun ganin zama shugaban ƙasa ma ji ya kawo. Sojojin nan sun shiga jejin nan itace a tsaye ma ƙasar Borno an kwantar. Ba sa mutanen nan ba yaya mai Birnin Bank of Gesga zai ci Buhari bai kyauta mu ba. Zai ji da Niger Delta ne ko zai ji da rikicin Boko Haram ko zai ji da rikicin da ake cewa Hausa Fulani ko kuma na Birnin Bank of Gesga ne kadai zai yi.
Na tambayi shugaban kungiyar Chibok na Abuja Sambido Zaya kan aikin gwagwarmayar inda ma ya ce ba su gamsu da yadda duniya ke ba su haɗin kai wajen ƙwato sauran matan ba. In ka ɗebe jami'ar diplomasiya Samantha Power da shugaba Obama ya turo kan lamarin da sauran 'yan majalisar Amurka da ke mara musu baya.
Mun kai ga Jakarta ta British ma har na Australia da France duka mun kai akan cewa ku sake dawo mana. Kun zo kwanan baya amma ba ku iya kun yi wani abu ba. Muna so yanzu ku sake dawo mana.
Shin kowace rana za a shaida karɓo sauran matan don lafar wannan gwagwarmayar? Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi
garkuwa. To Allah ya sa su tausaya a gaida kuma El Hikaya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Alhamdulillahi akwai wata lauya a Kano wadda ta tuntube mu kan cewar da ta dauki nauyin shari'ar Aisha Abdullahi Muhammad wadda ta yi zargin cewa wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo dake jihar Kano yayi mata ciki kuma ya zo yana gardama akai a bayan da ta haihu. Haka kuma akwai wata ƴar rajin kare haƙƙin bil'adama Abuja wadda ita ma ta alƙawarin daukar duk wata dawainiya ta Aisha da diyarta. Za mu sake juya ga wannan batu da zaran mun samu nasara hada su a wuri guda. To, amma kafin nan a yau, bari mu juya ga wani batu da ya shafi dukkan 'yan Najeriya, wato yunkurin da kamfanin mai na ƙasa NNPC ya yi kwanakin baya, na neman masu zuba jari a cewarsa domin su zuba a matatun mai guda uku na ƙasar. Kada a manta cewa a baya gwamnati ta yi ƙoƙarin sayar da waɗannan matatu. Da hakan bai yiwu ba sai aka jinginar da wannan maganar. Daga bisani ne sai kamfanin na NNPC ya fara neman masu zuba jarin, wanda wasu da dama cikinsu har da majalisar wakilai ta tarayya a Najeriya suke ganin kamar zagayawa ta bayan gida ne aka yi domin a sayar da waɗannan matatu. Suka ce dama ai sayar da kamfani neman mai zuba jari ne ya zuba domin ya samu wani kaso na wannan kamfani. Domin haka sai majalisar ta wakilai ta kafa wani kwamiti domin ya bi sawu tare da jan birki ma wannan yunkurin. Shugaban wannan kwamiti shine Malam Ahmed Yarima, dan majalisa mai wakiltar mazabar Misau da Dambam daga jihar Bauchi, wanda kuma ba bako bane a wannan shiri na ciki da gaskiya. Malam Ahmed Yarima ya ce tunda fari ma kamfanin NNPC baya da hurumi na talla ko sanar da sayar da wani hannun jari na wata kaddarar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke hannunsa.
Abin da ya faru da farin farko shi ne a ƙasar nan akwai tsari, akwai doka, akwai kuma hukumomi da aka damka musu amanar aiwatar da wannan doka. Abin da ya shafi jarin gwamnati da sanin darajarsa da ƙa'idar saida shi ko sayarsa ko kare shi ko sarrafa shi yana hannun wata hukuma da ake ce da ita BPE, wato hukumar lura da hannayen jari da ciniki na gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan hukuma ta BPE an kafa ta shekarar 1999 domin ganin cewar harkar tattalin arziki a ƙasa da kuma duniya na canzawa. Gwamnati sun cikin hankali tana zare hannunta daga harkokin kasuwanci da ciniki, tana mai da su hannun masu wannan sana'a 'yan kasuwa. To karkashin wannan doka ce ya kamata a tantance shin wace masana'anta ne, wani kamfani a'a wani jari ne na gwamnatin tarayya kamar a gidan wuta ko a kamfanin jiragen kasa ko na sama ko kuma hanyoyin da ake karban taro titi toll gate da shiga da fice ya kamata a bi tsari da ita wannan hukuma za ta kauke hannun gwamnatin tarayya a san darajar jarin a san kuma yadda za a sarrafa shi shin ya kamata a rike shi yanzu nawa za a sai da shi da baka bancin haka saboda haka wannan shine tsarin da yake akwai karkashin waccan doka kuma daga nan ne in an tantance sai a kai wa hukuma da aka ce da ita Council on Privatization wato majalisar lura da sai da hannayen jari da mai da su hannun masu zaman kansu na gwamnati a wannan kasa a karkashin wannan tsari da aka yi shekarar 1999 kaji
to idan haka ne taya kamfanin NNPC ya sanar da cewa yana neman masu sayan hannun jarin waɗannan matatun mai guda uku me ya faru
wato ba a bi tsari na gaskiya da ka'ida da ya kamata bane shi yasa wannan komishin namu muka kyamin cewa muka yi watsi da wannan kuma muka nemi ƙarin bayani da ƙarin haske abin da yake faruwa shine matatun mai guda uku da ake da su a Najeriya nan ai a tsohuwar gwamnati da gabata an yi yunkuri a saida su an fara nazarin nawa ne darajar su a na kan nawa za a iya saida su ma'aikata nawa ne hakkokin mutane nawa ne akwai bashi ko babu an fara wannan har aka canza gwamnati da aka canza wannan gwamnati idan akwai bukatar a sayar din to ita BPE din ne za ta ci gaba da wannan aiki a tantance wanda akalla ba a kasa da wanda ke shekara 1 zuwa 2 kafin a tantance a san nauyi da yake akwai darajar karaba da injina da ke wajen da kuma masu saya din suna da karfin su saya su gudanar ko a'a duk waɗannan abubuwa aiki ne na BPE to amma abin da kace da bakin ciki shine ma'aikatar harkokin mai ta Najeriya da aka ce da NNPC sai ta yi gaban kanta ta shiga bugawa a jaridar ta neman masu sanya hannun jari ba wai sayarwa illahi ba to kaga wata dabara ce sannan ga wanda bai san da bayan an ce baka sai da hannayen jari ko kuma zuba jari sai a dauka cewa ai ba a sayar ba har yanzu gwamnati na da cewa a ciki hakika ko da kamfanonin gwamnati din da aka ce an sai da su ai ba gaba ɗaya lakadan aka sai da su ba hannayen jarin ne aka rage na gwamnati wani ya saya sannan cikin hankali suna sayewa har gwamnati ta fice daga ciki to akan harkar waɗannan matatun mai guda uku sai ya zama to cewa ita hukumar da take karkashin take lura da su wato NNPC hukumar harkokin man Najeriya ta dauki wannan aiki wanda yake ba nata ba hukumar BPE ta rubuce ta aika takardu da wasiƙu suna faɗakar da ita cewa tsarin da kuka dauka na sai da hannayen jarin waɗannan kamfani ko neman masu zuba jari to yana da hatsari domin ba ku san wannan aiki ba ba ku da ƙwararru kan wannan aiki na shiga da ficen jari sai da shi da darajar sa da lissafi sa harkar ku shine gudanar da harkar mai da tantance harkar mai kurum
wato shi kamfanin NNPC ne ya dauki mataki domin radin kansa na sai da hannayen jarin waɗannan matatu ba wai ita hukumar BPE ba
domin karkashin wannan doka din ita BPE ce za ta tantance cewa ya kamata a sai da wannan matatun mai ga kuma abin da take ganin farashin su daga nan sai dauki wannan bayani da fitara din da dabbin ciko kai mai sai masu ani da ciki akan ka kana da karfin tafiya da ita ko da zaka saya ne ka kashe kasa ko zaka saya ka sai da injira din domin ka samu riba ko zaka yi ci gaba da biyan ma'aikata akan wani albashi ko matakin sa akwai allowance da pension da makamancin haka na ma'aikata da suka dade suna aiki na retire zaka iya daukan wannan dawainiya duk sai wannan din ciki kuma ita wannan hukuma ta BPE ce ya kamata ta yi in ta tattara dukkanin waɗannan bayanan da aka samu ga wajen duk masu gasar sayan wannan jari sai aka yi wata hukuma da ake ce da ita hukumar kula da harkokin rassan tattalin arziki masu zaman kansu da ake sayarwa wato National Council on Privatization wannan hukuma da take lura da harkokin sayar da hanyoyin hannayen jari na gwamnati ita ce kuma ta ce eh to wannan bayanin ya yi daidai saboda haka a sayar wannan hukuma kuma tana ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya ne kuma akwai ƙwararru daga sassa daban-daban na ma'aikatar kuɗi ma'aikatar kasafin kuɗi ma'aikatar kula da harkokin kuɗi na ƙasa kamar babban banki na ƙasa da makamantar haka da ƙwararru daga ko'ina na sassan arziki da gwamnati su ne a cikin wannan majalisa ƙarƙashin jagorancin mataimakin ƙasa daga nan in su dandance ya yi daidai ba wai bisa ra'ayin siyasa ba bisa ra'ayi na hikima da ilimi da basirar tattalin arziki ake wannan lissafi sai a dawo a ci to BPE wannan abu ya yi ku kira masu saya a gidan talabijin ake wannan kowa na gani da rediyo kowa zai ji kuma zai gani a jarida za a san wanda suke nema su saya za a san kuma wanda suka saya za a san kuma karfin arzikinsu da kudin da za su zuba da abin da za su yi to amma duk wannan bayanin nake maka Ibrahimu ita hukumar harkokin man Najeriya bata yi ba bata bi ka'ida ba to amma ka san yadda tsarin siyasar Najeriya take da zaran an ce maka shugaban kasa shine ministan harkokin mai to sai mutane su shugo su ki magana akai alhali kuma an san cewa hakika idan shugaban kasan ma ya san cewa akwai wannan tsari to hakika ba zai yadda a keta wannan doka da ya zo ya gyara ba wannan ita ce dambarwar wannan sanin dokan nan wannan sanin akidar mu ta APC, wannan sanin ya kamata mu ne yace muka ce to ba za mu yi da wannan tsarin da yanzu wasu mutane a ma'aikatan harkokin mai na APC din Najeriya su kare su ba. Ita NPC harkar ta hakata sai da mai kurum. Amma harkar jari, harkar hannayen jari dalgar su da kuma mai sayan su ba harkar ta bane. Ka ji inda muka tsaya akan wannan.
To yanzu gaba ɗaya kun kashe wannan magana kenan ko kuma za a bar ita ɗaya hukumar da ita ce ke da wannan haƙƙi wato BPE ta ci gaba da ko kuma ta karɓi wannan aiki na tantance ƙarfin waɗannan matatu da kuma ƙoƙarin saida su?
Wato dambarwa da take akwai hawa-hawa ce. Da farin farko mun buƙaci shi minista ƙarami kuma babban manajan darakta na kamfanin NPC na harkokin man Najeriya mai zai mana bayani. Saukar wani farko dai ya yi tafiya. Na biyu kuma sai ya turo mana da babban darakta kula da harkokin matatun man Najeriya. Da muka tsaye shi ba da haske kan wannan bayani. Gashi ga kuma darakta na hukumar BPE musamman waye mai gaskiya. To bai iya bayar da bayani ba illa iyaka da muka daga wasiƙu muka ce to kai gashi abin da kuke yi ga kuma daraktan BPE kamar da bayani. Daraktan BPE ya ce abin da suke yin hakika bai dace da doka ba, bai dace da sharadi ba, da sanin bai kuma dace da abin da ya kamaci kasa ta same shi ba saboda ba aikin su bane. Bayan haka ba mu sani ya tsarin da aka yi. Daga tashin daraktan harkokin matatun man Najeriya sai ai shi bai jima ba shugaban kasa ya nada shi a wannan mukami. Muka ce to ko shugaban kasa ne ya nada ka. To ofishin gwamnati ya kamata a ci gaba da aiki ko da mutum mutuwa yayi. Dole a dora ne akan abin da aka tsaya. Saboda haka ba mu yi da wannan bayanin naka ba ina shi ministan harkokin mai karami na ma'aikatar kuma babban manajan director na hukumar NPC yace ba ya nan. Muka ce to saboda haka ba za mu saurare ka ba. Ka je ka same su ga kuma director na DPE ga kuma takardun wasiƙu na tokaciya da kankiya da gargadi da jawo hankali da suka cewa abinda ake so a yin nan fa bai dace da manufar canji da muke magana ba. Abinda ake so a yi din nan kuma bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba. Saboda haka a yi kokari a gyara a aiki tare mu faɗakar da kukan yi su kuyi wannan abu ko kuma mai tare. To amma sai aka kunnan uwar shegu da wannan. Wasu na cewa ko waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassan su na ƙasa na harkar mai. Wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban ƙasa mai yiwuwa aiki ya yi yawa bai iya sanin waɗannan ka'idoji da sharuɗa ba.
Masu sauraro za mu ci gaba a shirinmu na gaba. Ibrahim Alfa Hamir ke cewar a kasance lafiya.
To a gaida mai ƙahon karo babba, to ko me ya harzuka majalisar yara ƙanana a Najeriya har suke wata barazana?
IDP camps akwai wanda suke lacking nutrition, ba abinci. Gwamnati su nema abin da za su bayar ma 'yan camps. Mun ba su kwanaki 30, har dai ba su bayar ba za mu kai su kotu an kaf duniya.
To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi ku ji cikakken bayani. Yanzu kan ga Sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira ga shugabannin ƙasar Sudan ta Kudu da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita su taka magoya bayan su waɗanda suke ɗauke da makamai birki. Tun bayan da wasu jami'an 'yan sanda biyu farar fata suka harbe wasu baƙar fata biyu har lahira a makon jiya ake ta zanga-zanga a wurare daban-daban a faɗin Amurka. Wata cibiyar bincike mai zaman kanta a Ingila da ake kira IHS a takaice ta ce kungiyar ISIS tana ƙara hasarar yankunan da a da suke ƙarƙashin ikonta a ƙasashen Iraki da kuma Siriya. A ƙasar Cambodia an harbe aka kashe wani ɗan gwagwarmayar siyasa kuma mai sharhi a ƙasar mai suna Kim Le da rana ido na ganin ido yayin da yake shan shayi a wani gidan mai a Phnom Penh babban birnin ƙasar. Fitaccen ɗan siyasar mai farin jini sananne ne yake wajen sukar lamirin gwamnatin ƙasar kuma shi ne wanda ya kafa wata jam'iyyar siyasar ƙasar da talakawa suke ji da ita. Kisansa ya ƙara ƙarfafa fushin jama'ar ƙasar kan gwamnatin Prime Minister Hun Sen inda gungun mutane masu zanga-zanga a harabar inda aka kashe shi wannan ɗan gwagwarmayar suka haƙiƙance mutuwarsa shi ne mataki na baya-bayan da gwamnati take ɗauka na tirsasawa da matsin lamba kan 'yan hamayya da ƙungiyoyin fararen hula gabanin zaben ƙasar da za a yi a baɗi. Kakakin rundun 'yan sandan ƙasar yake tuni sun kama mutane mutum ɗaya wanda ya gaya musu cewa shi ne harbe Le saboda yana bin sa bashin dala 300,000 ya ce ba su yarda da maganarsa ba kuma suna ci gaba da bincike. Ma'aikatan tsaron Amurka ta ba da sanarwa cewa ta mika wa gwamnatin Italiya wani fursuna da take tsare da shi a Guantanamo dan asalin kasar Yemen wadda ake zargi da ta'addanci. A cikin wata sanarwa da ta bayar jiya Ladi ta ce kwamiti na musamman mai sa ido kan harkokin gidan fursunan baki ɗayansa wakilan suka amince da mika Fayez Ahmed Haya Suleiman bayan da suka yi nazari sosai kan batunsa.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Mr. CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Malam Zubair, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.